This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a kodayaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin kasar Burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato Bujumbura sakamakon harin da aka kai wa sansanin sojojin kasar uku. Mai magana da yawan sojojin kasar yace cikin waɗanda suka mutu ko sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da ƴan sanda 8. Kana an samu nasaran kai mutane 45 daga cikin su lokacin da aka yi batakashi da maharan daga daren Juma'a zuwa wayewan garin Asabar. Masauna birnin na Bujumbura, musamman waɗanda ke kusa da inda aka yi wannan batakashin, sun shaidawa manema labarai cewa dawansu sun ranta a nakare ne, sai da safe ne da suka fito suka taras da gawarwaki warwatsa a kan tituna. Wasu shaidun gani da ido kuma suka ce wasu daga cikin waɗanda aka kashe sojoji ne suka jawo su daga gidajensu suka halbe su. Sai dai sojoji sun ƙi su ce uffan game da wannan zargin da aka yi musu. Wannan dai shi ne mummunar faɗar da aka yi a ƙasar tun bayan yunƙurin juyin mulkin da bai yi nasara ba, wanda shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana a niyyarsa na tsayawa takara wanda ya haifar da rudani a cikin kasar. Masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce tun daga wannan lokacin kawo yanzu an kashe mutane da yawansu ya kai 250, kana kusan 200 ne suka tsere zuwa kasashe makwabta domin gudun rikicin da ka iya ballewa a kasar. Mahukunta a California sun ce wutar da tashi a cikin masallaci a California da gangan ne aka sa shi saboda tsananin ƙiyayya. Domin ko wannan yana zuwa ne sati guda da wasu mata da miji musulmai suka kashe mutane a California. Yan sanda suka ce tuni aka samu nasarar damke wanda ake tuma, kuma yanzu haka yana nan tsare. An dai banka wa masallacin da ke yankin Coachella da ke kudancin California wuta ne. Wutar ta faro ne daga bakin kofar masallacin daidai lokacin da ake sallah azhar, sai dai ba wanda wutar ta yi wa illa. Yanzu haka dai hukumar tsaron FBI da hukumar kula da safaran barasa da na taba sigari da na makamai da abubuwan masu fashewa su ne suka taru suna gudanar da bincike akan wannan wutan. Coachella dai ya kai tazarar tafiyar kilomita 125 daga birnin San Bernardino, inda nan ne aka haifi ɗan talikin nan wanda shi da matarsa ‘yar haihuwar Pakistan suka buɗe wa mutane wuta suka kashe mutane 14, kana suka jima 22 rauni. Sai dai bayanai sun ce wannan gobara a wannan masallacin ba shi ne karo na farko ba, domin ko a shekarar ta gabata sai da aka samu irin hakan, amma ba wanda ya ji ko ƙwarzane. Sai dai bincike mahukunta ya nuna cewa wannan sa wutar alamar ƙiyayya ce ta haifar da shi.
Sa'o'i kaɗan da fidda sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta yi a kan rigicin da ya ɓarke tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da ke birnin Zazzau da kuma rundunar sojin tarayyar Najeriya, shugaban mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya musalta zargin da sanarwar sojojin ta yi cewa su suka kai musu hari. Shugaban ƙungiyar ta ‘yan uwa musulmi mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya ce su ba masu da makaman da za su farwa sojojin kamar inda ake zargi.
To wallahi ƙarya ne, ka san dai shekarun 37 cir muna harkan nan, so ne muka taba kai mu wani hari, soja yake ko dan sanda ko wani mutum haka kawai, so nan soja na wucewa ta kofar Hussainiya yaushe aka taba kai mu wani hari. Makami suka rika da farko sun ce za mu yi taro ne mu kai ramuwan gaya don an kashe mana wasu mutane jiya a wani kawai da ake ce Magabari kusa da Zaria. Sai kuma da zirgaba muka ji suna ce an ce an yada mu sojojin jita-jitan cewa wai mun kashe sojoji guda biyu, sannan kuma karshe sai muka ji sun ce wai shi General Buru tai waya tsalle kirija da baya wai an a kai mashari. To wannan dudu dai kaga kamakamin suna neman dama su kaman suna da shirin su yi wani abu ne, yanzu suna neman dalilin za su ce sun yi wannan abin saboda wannan dalilin. Inda daga gaske ne hari ne ake nema a kai, ya za a yi a ce kawai mu ne kawai aka harba aka kace ba kuma ko ɗaya soja ko ɗaya da ya samu kwarzani su suke da bindiga mu an nusa ke mutane suka ji sanya tuta za su ba fada suke ba
to ko wani hali ake ciki yanzu biyo bayan harba harban da aka ce an yi a cibiyar ta ƴan uwa musulmi mabiya masabashi a dake zaria wato baqiyatullah husainiya
to abin da zamu ce mutane su kwantar da hankali yanzu dai a yayin da ake ciki yanzu akwai mutane a nan husainiya kuma lalle soja sun kewaye wurin sun ma ana zuwa domin so mu je mu sa tutar mu watse sun tsara hanyoyi ta ko ta ko ina sun hana a je wurin sun kuma kwankwanta sun yi kwantar ba wani a ko ina a yayin ba mu san me suke nufi ba mu muna mu ana auka mana ne ba mu ne muke fada da kowa ba wasu ne suke fada da mu
sai dai fa mukaddashin kakakin rundunar sojin kasar Najeriya karar sani kuka sheka ya ce shi shaida'u ne domin abin ya faru a gaban shi amma shugaban kungiyar ƴan uwa mabiya masabashi a Sheikh Ibrahim Zazzaki baya gurin lokacin da wannan abu ya faru
domin taho bikin yaya dalibai na dafo da sojojin kasa na Najeriya sannan kuma kafin ma lokacin mai kai ziyara ban girma ga mai martaba sarkin Zazzau daidai Husainiya Bakiya ɗan tarika shi'a suka tsayar da mu suka hana mu wucewa kuma ba yanda ba a yi da su ba maimakon haka ma sai suka kewaye kafin ka ce kwabo sai ga makamai daga maza har mata ka fara jin harbi
amma Sheikh Azzaki yana magana cewa su ba su da makamai kuke da makamai kuma ba su kokarin hana ku wucewa ba
shi Sheikh Azzaki bai wurin ni ina wurin kuma akwai shaidu kuma abin da za a yi la'akari da shi a duk sanda muke tafiya muna tafiya da ƴan jaridu za a iya tuntuɓa su sannan kuma akwai wasu shaidu
rahoton Isa Lawal Ikare kenan sakamakon fitona-fiton da aka samu tsakanin ƴan masaban shiya da ke garin Zaria da rundunar sojojin Najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya yaba gaya da matsayin da aka cimma a taron canjin yanayi da aka yi ya ce wannan babban nasara ce ga duniya ya ce wannan yarjejeniyar yana nufin an ɗauko kyakkyawan hanyar kare duniya gaba ɗaya wadda ita kaɗai ce ake da ita a cikin jawabin da ya yi na minti takwas kacal shugaba Obama ya ce cimma wannan matsaya wanda kusan ƙasashen duniya 200 ya nuna cewa ba shakka akwai kyakkyawan niyyar tunkarin ƙalubale da canjin yanayi ke haifarwa musamman ma ta rage yawan dumaman yanayi ta da rage yawan guban masana'antu ya ce an taru kuma an cimma yarjejeniyar da ake bukata wanda wannan shine zai haifar da da'i mai ido yarjejeniyar dai ta amince ne cewa a rage dumaman yanayi zuwa kasa da ma'aunin Celsius 2 kana yayi kira ga kasashe 195 su tabbatar sun tinkari rage wannan dumaman yanayi zuwa kasa da kashi 1.5 na ma'aunin Celsius a karkashin wannan yarjejeniyar dai daga yanzu kowace kasa za ta rika bayyana adadin dumamar yanayinta bayan kowace shekaru 5 wannan kuma zai fara aiki ne daga shekarar 2020 har ila yau a karkashin yarjejeniyar kowace kasa ba wai za ta bayyana adadin gurbataccen iskan da ta fitar bane a'a haka kuma ana za ta rika bayyana me take yi domin rage samun fitar da shi da yawa da kuma sarrafa shi Wannan shine karon farko da mata a kasar Saudi Arabia suka samu damar jefa kuri'a kuma aka jefa musu a zaben kananan hukumomi. Da yawan matan da suka tsaya takara da ma waɗanda suka jefa kuri'a sun bayyana wannan abu a matsayin wani babban sabon babin tarihi a kasar ta Saudi. Suka ce kasar da take a da an haramta mata su yi tuki kuma duk yawancin abin da ya shafi rayuwar mata ya dogara ne ga wuyan namijin da ke karkashin kulawarsa matan suka ce sun jima suna jiran su samu wannan ranar Fauziya Alhabi wata ƴar takarar karamar hukuma ta ce sama da shekaru 10 suka sa ran ganin sun samu irin wannan damar
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka jahohin kogi da Bayelsa ne waɗanda aka kammala zaɓuɓɓukan wanda aka gudanar cikin satin da ta gabata. Dama dai zaben jihar Kogi kammalawa ne. Kuma tubar kalla. Wannan zabe wanda suka bi shi saurakawa sun ce zabe yayi kyau. Musamman wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari da ya bi kokofin zaben tun daga farkon sa har karshen sa. Dukko da kona karamar hukumar da kina da aka yi. Sai dai bayan an yi zabe an gama ne sai mataimakin dan takarar gwamnatin jami'ar APC Mr. John Falake ya ke kasa-kasa ya ce ba ta sabuwa. Wai bai amince da wannan zaben ba. Mustafa kuma wanda dalili ba ya bayar na daukan wannan mataki.
Ya kafa dalilan cewa kamata yayi tunda wanda yake yi mataimaki ya rasu kuma ko da ya rasu sune kan gaba akan kuri'u to shine ya kamata a ba ya zama gwamna kawai ya mai gurbin margayi ba ya hayya Bello ba. To tabbas yanzu kan ya ce a ƙarshe ma dai ya bai son ma dan takara ya aje ya yi gaba abun shi ya ce zai tafi kotun sauraron kararrakin zaɓe da za a kafa domin sauraron korafe-korafen jama'a akan wannan zaɓe na jihar Kogi. Sai dai an dan samu matsala na rashin fitowar jama'a. A gaskiya wannan zaɓen da kammala mutane ba su fito ba kamar ranar da aka yi zaɓen na farko. Wato wancan karo da aka bari zaben
kuma wannan kona karamar hukuma option karamar hukuma bai tasiri a zaben ba kenan
a gaskiya bai tasiri wajen misali ko hana zaben ba ko wani abu haka duk da an kona kofishin karamar hukumar wato da kina bai hana jama'a an yi zaben ba
a can jihar Bayelsa kuwa rahotannin da suka yi ta fitowa na cewa an yi zabe amma kuma fa an bai wa hammata iska a wasu sassan jihar. A wasu kafofin yaɗa labaran ma har an bayyana cewa wasu sun rasa rayukansu. To amma a hiranmu da wakilin sashen Hausa da ke yankin Niger Delta Lamiɗo Abubakar da ya bi kokofin zaben ya ce jami'an tsaro sun ce kocin naka ba sun ce ba a kashe ba. Ga da yadda zantawa ta da Lamiɗo Abubakar ta kasance inda na fara tambayarsa yadda zaben ya kasance.
Zabe ne wanda ya gudana a cikin tashin hankali kuma tashin hankalin da ya janyo cewar har zuwa yanzu ma zaben bai kammala ba domin bayan turka-turka misali da ta faru tsakanin su 'yan siyasa musamman 'yan jam'iyyar APC da PDP a jihar. Wa Obama yan bindiga da suka yi ta bata kashi wanda ya sanadin ma gudanar da halbe-halbe kamin ma shi kansa a gudanar da zaɓe ɗin. Kuma ana cikin haka misali sai rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wadda aka fi sani da suna JTF a daren zaɓe ɗin muke ba da labari kenan ta kama wasu 'yan bindiga sanye da kayan soji da kuma wasu ɗimbin makamai da suka haɗa da AK-47 da magazin-magazin wajen guda 35 da kuma misali gurneti da dama. A washe garin zaɓe kenan bayan da ita rundunar JTF ta samu wannan nasara. Ta ɓangaren jami'an tsaro misali a ranar zaɓe abin da ya faru shi ne an jibgi jami'an tsaro musamman na gamayya da yawansu ya kai kimanin 14,000 idan aka yi la'akari da sojoji, 'yan sanda, sojan sama da kuma sojan ruwa. Ƙarƙashin jagorancin babban mataimakin sojojin janar na 'yan sandan Najeriya da aka turo domin gudanar da aikin zaɓe wato DIG Hashim Argungu.
To Lamiɗo mun shiga da nisa waɗannan makamai da kace an kama a wani bangare aka kama su koko duka gaba ɗaya abin da aka samu a jihar kenan koko wani sashi ne na jihar.
Yawwa wato a cikin birnin Yenagoa a wata anguwa da ake kira Ikeki wato wannan karamar cikin garin Yenagoa ne aka kama su waɗannan makamai kamar yadda rundunar gamayyar tsaro ta JTF ta sanar. Kuma misali idan ana iya tunawa ita kungiyar 'yan bindigan nan da ta yi ƙaurin suna wajen tada ƙayar baya musamman a yankin Niger Delta wadda aka fi sani da suna MEN kamin ma a fara zaɓe ɗin sai da ta ba da wata sanarwa akan cewar wato ta turo da 'yan bindiga kimanin 500 waɗanda za su shiga a dama da su cikin harkokin zaɓe ɗin wato su kawo ta'annati a lokacin da ake gudanar da zaɓen. Kuma bisa ga bayanai kamar hakan ta faru saboda dab da fara zaɓen aka ci gaba da samun wato halbe-halben bindigogi a sassa daban-daban na kananan hukumomi hudu da ke cikin jihar ta Bayelsa. Kananan hukumomi misali da suka hada da karamar hukumar Nambe da kuma karamar hukumar Bras haɗi kuma da karamar hukumar Ijo ta Kudu. Waɗannan kananan hukumomi ne da ke cikin ruwa, saboda haka a bayyane ma su jami'an tsaro da ke kula da harkokin zaɓe a baya ba su cika shiga wurin ba, sakamakon irin ta'annati da illolin da ake samu musamman a cikin ruwayen yankin Niger Delta.
To Lamido, waɗannan wuraren da kace akwai suna goyon bayan wata jam'iyya ne ta kamaimai ko kuwa dai burin su kawai sun tada hayaniya?
To suna da jam'iyyun da suke goyon baya. Matsalar ita ce kamar bayanai sun nunar cewa wato shekaru da dama ba a cika gudanar da zaɓe ba a cikin irin waɗannan wurare da yake cikin ruwa suke. Wannan ya biyo bayan irin tashi-tashi hankula da ake yawan samu a wurin. Amma a ɓangaren hukumar zaɓe ta ayyana cewa da taimakon jami'an tsaro na haɗin gwiwa sai an gudanar da zaɓe a wannan karon.
An kuma gudanar ɗin kenan?
An gudanar da zaɓe a ita wannan ƙaramar hukuma da ake kira Ijo ta Kudu. Sai dai zaɓen da aka gudanar misali ya bar baya da kura.
A waɗannan wuraren?
A waɗannan wuraren ba. Sakamakon kuma wannan abin ya biyo bayan ƙoƙarin ba da sakamakon zaɓen da ake yi bayan an samu, da yake ita jihar Bayelsa a taƙaice tana da ƙananan hukumomi kamar guda takwas. To an samu sakamakon ƙananan hukumomi bakwai. To ita wannan ƙaramar hukuma ɗaya ita ce sakamakon zaɓen ta bai bayyana ba cikin lokaci. Daga bisani kuma aka ci gaba da gudanar da wata zanga-zanga magoya bayan jam'iyyu daban-daban, musamman masu goyon bayan kada a faɗi sakamakon.
Me yasa suke cewa kada a faɗi sakamakon zaɓen?
Yawa, kamar shi misali gwamna mai ci yanzu ko kuma gwamna da ke kan gado Musa Siriyaki Dickson ya zargi kamar an tafka maguɗi, yayin da shi kuma abokin takararsa wato ɗan takarar jam'iyyar APC Chief Timothy Silva shi kuma ya zagi damce ya ce lalle sai an faɗi sakamakon zaɓen.
Ƙaramar kuma tana da tasiri ne a wannan zaɓen da ya sa wannan ke so a faɗi, wannan kuma bai so a faɗi?
Kwarai da gaske, ƙaramar hukumar tana da tasiri sakamakon misali ita ƙaramar hukumar Ijo ta Kudu tana da yawan ƙuri'a kusan 127,517 kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana. Mataimakin shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC kamar daga can ya fito, sannan jagoran siyasar yankin DSP Alhami Siya daga yankin ya fito, marigayi tsohon gwamnan jihar kenan. Kuma ɗan ƙabilar Ijo, saboda haka su Ijo suna da tasiri a ita wannan ƙaramar hukuma ta wato ita wannan ƙaramar hukuma da muke magana kenan ta Ijo ta Kudu.
Bayyana sakamakon zai sa ɗaya daga cikinsu ya hasarin zaben kenan ko ya ci ko kuma kai ya ci?
Kusan haka ne. Shi ɗan jam'iyyar APC ɗin yana tunanin idan aka faɗi sakamakon zaben kamar yadda suke tattara bayanan sakamakon zaɓe shine zai samu nasara a wannan mazaɓar, yayin da kuma ainihin na jam'iyyar PDP yake ganin idan aka bayyana sakamakon zaɓen ba zai iya samun nasara ba.
Mun karanta kuma wai ƙungiyar lauyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya suna cewa a binciki jami'an sojoji suna da hannu wurin tafka maguɗi. Kana da bayani game da irin wannan ko kuma wani abu makamancin haka?
To bayan haka gaskiya to akwai alamun haka, saboda kamar misali su shi gwamnan jihar ya kira taron manema labarai inda ya zargi rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro da ruwa da tsaki wajen kama ma wata jam'iyya ta kai ga nasara, yayin da kuma kamar kungiyoyi masu zaman kansu su ma sun zargi an kashe mutane da dama musamman a halbe-halben da aka yi na mai kan uwa da wabi a sassa daban-daban na kananan hukumomin jihar ta Bayelsa, yayin da kuma su ma suka zargi jami'an tsaro da tirsasa ma mutane. Amma ta ɓangaren jami'an tsaro din suna musanta wannan zargin. Shi jagoran da aka turo wajen gudanar da shi wannan zaɓe da yake jami'an tsaron sun haɗa kansu kusan wuri ɗaya, shi DIG Hashim Arugungu shi ne yake magana a madadin dukkanin jami'an tsaro. Sun musanta kashe mutane da ake cewa an yi da kuma wato suna da hannu wajen taimaka ma wata jam'iyya ta kai ga nasara.
Watan kenan ma a hukumce jami'an tsaro ko kuma hukuma bata ba da cewa akwai wanda ya rasa ransa ba sabanin abin da aka karanta a jaridu daga sauran kafofin yaɗa labarai.
Babu shakka su rundunonin tsaro sun kira taron manema labarai ba ɗaya ba biyu ba, inda suka ce har zuwa kammala zaben da aka yi da kuma soke zaben ita wannan karamar hukuma ba a samu ko mutum ɗaya da ya rasa ransa ba.
To idan muka leƙa jihar Sokoto kuma, inda wasu 'yan jam'iyyar APC suka kwashe kwana da kwanaki a ofishin jam'iyyar tasu a babban birnin jihar wato Sokoto, suna zaman dirshan akan sai tilas an sake musu 'yan takara na ƙananan hukumominsu. Sai dai bamu da wadataccen lokacin kawo muku wannan a tarbe mu a shiri na gaba. Yanzu a madadin wakilan namu na sashen Hausa, musamman Mustapha Nasir Batsare da Lamido Abubakar Sokoto, Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A makon da ya gabata mun fara bayani kan irin kalubalen da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje ke fuskanta wajen yin rijistar asusun banki na BVN, inda muka gabatar muku da irin matsalolin da wasu mazauna ƙasar Namibia suka fuskanta, kuma a lokacin da suke korafin nasu sun taɓo hadda batun cewa wasunsu sun yi rijista amma har wa yau ba su samu lambar ba. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin Director Ofishin Yaɗa Labarai a Babban Bankin Najeriya Alhaji Ibrahim Ma'azu kan wannan lamari.
Bayanin da muka yi a baya, akwai wasu kamfanoni guda biyu da aka yi ba lasisi wanda za su riƙa yin wannan, su ɗauki hoto da bayani da kuma hoton yatsu abubuwa kunkinin da ya shafi wannan rajista. Idan suka yi sannan za su yi ƙoƙarin su samu namba ɗin daga NIPS, Nigerian Interbank Settlement System. NIPS ɗin su ne ainihin waɗanda suke da nauyin ba da lambobin. Matsalar da ake samu dama shi ne yadda mutum zai je a ɗauki hoton shi, a ɗauki hoton yatsun ya kuma cika form da zai yi bayanin ko shi wane ne da ɗan sauran dai bayanai haka da ake nema. So idan sun yi a wancan shi ne za su yi amfani dai da na'uran da ake amfani da su na kwamfuta su turo ma waɗannan NIPS a Najeriya, su kuma su ba da lambobin sannan a miƙawa su waɗanda suka yi rajista ɗin. Now waɗanda muke a nan gida kusan da yake kusan lokaci da wuri kuɗin da kai abin yana haɗe, saboda a bankunanmu muke nan ba muna amfani da agent ne ba. So in kana amfani da bankuna ne, bankunan nan suna haɗe da wannan NIPS na'uran da take ba da lambobin gaba ɗaya, sai ya ɗaukan kwanaki kaɗan. Amma na can kamfanonin su ne za su tura ma NIPS ɗin sannan a ba su nan su ba mutum. To kaga ba zai yi wuya da ake samu da sauri a nan a samu a can ba. Amma abin farin cikin da ya mi abirashin damuwa gare shi shine an ba su lokaci har zuwa ƙarshen January na shekara mai zuwa, kuma a yanzu ba taƙaita musu amfani da account ɗinsu ba, ɗaukan kuɗi ko ajiya.
Yanzu na fahimce ka kenan, wannan jinkirin da suke ganin ake samu ɗin ba wani abu ne, su kwantar da hankalinsu ba wani abu.
Su kwantar da hankalinsu ba wani abin tsoro, shine nake gaya maka har ƙarshen January, yanzu muna da wata biyu a gaba.
Alhaji Ibrahim Ma'azu, Director a Ofishin Yaɗa Labarai a Babban Bankin Najeriya. To sai dai yayin da ake wannan rajistar, akwai wasu ƙasashe kamar irin su Ukraine da ke gabashin nahiyar Turai, inda akwai 'yan Najeriya da dama da ke zaune a ƙasar, musamman ma ɗalibai waɗanda suka yi ƙorafin cewa babu wani waje takamaimai da aka tanada domin yin rajistar. Abdulhakim Aliyu ɗan Najeriya ne da ke karatu a birnin Kyiv a ƙasar ta Ukraine.
Kamar nan a Ukraine babu wani banki da suke da alaƙa kamar da GG Bank ko wani waje wanda za ka je ka ce kana so ka yi verification ko wani abu. Amma kamar ƙasa kamar ta Ingila haka, kamar Faran, kamar Malaysia a Kuala Lumpur suna da inda za ka iya zuwa ka yi wannan verification ɗin. Amma mu a gaskiyar al'amari babu a nan, in dai sun yi blocking account ɗin kawai sai dai ka yi haƙuri. Kuma wannan shi ne hanyar da muke ɗan samun karɓi kuɗi daga gida, saboda ya fi mana sauƙi idan kamar kana da katin Najeriya ya fi ma sauƙi.
To sai dai a ci gaban hirar Hassan Maina Kaina da Ibrahim Ma'azu. Daraktan ya ce mutum zai iya zuwa wata ƙasa da ke kusa domin yin rajistar idan har babu a ƙasar da yake.
In ba za ka iya zuwa Najeriya ka yi ba, a yi kowace ƙasashen kusa da kai. Turai misali, a jirgin ƙasa za ka iya shiga ƙasashe wurin goma a Turai lokaci daya.
To yanzu idan muka duba a ƙasashen Turai da Amurka, a ƙasashe nawa ne kuke da wannan agent na ku suke wannan ayyuka din?
To ba zan yi maka lissafin su a kai tsaye yanzu ba, amma na san muna da su ƙasashe 15, ba kuma wuri ɗaya ne a ƙasa ɗaya ba, kamar a Ingila. Ana da su ran guda 8-9.
Amurka ba?
To shi ne kitan ba zan iya fidda maka katamammen namba ba yanzu. Amma dai an bazu da yawa kuma mutane suna yi, muna samun rahoto akan abubuwan da ake din daga lokaci zuwa lokaci.
Kuma kun gamsu ne da abun suke tafiya?
To alhamdulillah abu ne ya zama ga su masu account din. Me yake hana su yi? Yanzu babu dalilin ana magana rashin na'ura. Yanzu na'uran nan sun bazu. Mun buga su a jaridu, an faɗe su a radio, a website din mu na Central Bank. An manna shi website na NIBS, an manna shi wuraren da ake yi duka. To kaga ko yanzu babu wani dalili. In ka ce baka da lokacin zaka tafi ne an baka yanzu ba muna maganar shekara biyu ne ana yi wannan abu. Kaddara ma daga lokacin farko da aka ce an tsaida na June watan 6 a wannan shekaran. Daga watan 6 zuwa January ana maganar wata 7 ne.
Haka.
So in ko kana da bukatar wannan abu cikin wata 7 din nan ban ga wani dalili da mutum zai ce yana da ce ya kasa yi ba.
To a nan kasar Amurka ma akwai korafe-korafen cewa wuraren yin rijistan sun yi kaɗan, lamarin da kansa a ɗauki tsawon lokaci kafin mutum ya samu ya rijistar.
My name is Okwata. Crowd was too much. Some people, you know, some people.
Sunana Okwata. Jama'a sun yawa. Mutane sun zo daga New Jersey da New York da kuma North Carolina.
New Jersey, New York, North Carolina.
Sai dai mai magana a madadin babban banki na Najeriya, cigaba yake da jaddada mahimmancin yin rijistan. Duk da cewa akwai wasu matsaloli da akan fuskanta.
Wanda ba su yi ba maganar da ake faɗa dokar shine cewar zaka iya shigar da kuɗi account din amma fita da shi sai kai wannan register na bank verification number BVN. Kuma ba wani abu ne ba. Abinda ake nufin cewar zuwa ɗaya fa zaka yi bankin ka cikin minti 5 zuwa 10 ka gama abin da zaka yi ka fita a bankin.
Alhaji Ibrahim Ma'azu, director a ofishin yada labarai a babban bankin Najeriya. Za madadin Hassan Maina Kaina da ya taimaka wajen hada shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita sautin. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Sojojin kasar Burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato Bujumbura sakamakon harin da aka kaiwa sansanin sojojin kasar uku. Mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu ko sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da 'yan sanda 8 kana an samu nasarar kame mutane 45. Mahukunta a California sun ce wutar da ta tashi a masallaci a California da ganga aka sasa saboda kai tsananin kiyayya. Domin ko wannan yana zuwa ne sati guda da wasu mata da miji musulmai suka kashe mutane a California. 'Yan sandan suka ce tuni aka samu nasarar damke wanda ake tuhuma kuma yanzu haka yana nan tsare. An dai bankawa masallacin da ke yankin Coachella da ke kudancin California wuta ne. Wutar ta faro daga bakin kofar masallacin daidai lokacin da ake fara sallar azahar. Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba matuƙa gaya da matsayar da aka cimmuwa a taron canjin yanayi da aka yi. Ya ce wannan wata babban nasara ce ga duniya baki ɗaya. Ya ce wannan yarjejeniya na nufin an kawo kyakkyawan hanyar kare duniyar wadda ita ce guda ɗaya da ake da ita. A cikin jawabin da yi na minti 8 kacal, shugaban Obama ya ce cin wannan nasara wanda kusan kasashen duniya 200 suka yi ya nuna cewa akwai kyakkyawan yantar karin wannan kalubalen.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.